بڑی جانتا ہے اسی کا ڈبا ہے تم نے ممبا نے کر رکھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم, السلام عليكم ورحمة الله.
بركة مدى سادوا أولا يمتنا أصبر فتو قوات الربيع الثاني وتانهو تكينا أولا شكرا تدبو لتجيبو لأشير مباين هجرا مضى صلى الله عليه وسلم دك مكة زوا مدينة وانا داتي دي ومتنا شابكوي قوات بكوي shekara ta 1999 don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Bulughul Maram min Adillatul Ahkam. Idan ba mun taba muna cikin Kitabul Hajji babu fadlihi wa bayan man furida alayhi, wannan abin da muka karanta kenan a baya. Sannan muka karanta Babul Mawaqit, yau kuma zamu tafi babu wujuhil ihrami wa sifatihi. Haka ne ku? Ba mu gama wancan ba?
Zamu kai harina da yi bakwai hamsin da biyu. Ana bi a tare da shafin jari ne wajen gawa. Ba mu gama ba
yau ba. Babul Mawaqit muke ciki? باب الاحرام وما يتعلق به نن زمدا دي
انا ديك دعته لي
باب الاحرام وما يتعلق به من cikin babin da yake magana akan ihrami da abin da yake alaka da ihrami abin ne da abin da yake da alaka da ihrami hukunci hukunci mun bayyana a baya cewa abin da ake nufi da ihrami shi ne mutum ya shiga ɗaya cikin ayyuka guda biyu, farar aikin hajji ko farar aikin umara, wannan shi ne ihrami. Kulla wannan niyya a zuci bakinka na mai cewa labbaika Allahumma hijjatan, idan hajji kaɗai za ka yi, ko labbaika Allahumma umratan, lokacin da mutum ya ɗaya cikin wannan sai mu ce ahrama bil umra, ko mu ce ahrama bil hajji, ko mu ce ahrama bil umrati wal hajji. To wannan shi ne ihrami. Abinda ko yake da alaka da shi na hukunci hukunci, daga yana za ka fara ihrami, kuma idan kai ihrami da mai suke zama haramun a gare ka, da mai ne ba ta zama haramun a gare ka, wannan shi ne ma ya ta'allaku bi. Kun ce za mu karanta hadisi na Abu Qatadatul Ansari ko? An Abi Qatadatul Ansari radiyallahu anhu bil qissati saydihi al-himar al-wahshiyya wa huwa ghayru muhrim. An karɓo daga Abu Qatada al-Ansari, Allah ya kare da a gare shi. Fiƙi sati saidihil himaral wahshiyya, cikin ƙissarsa ta yadda ya farauci jakin daji, alhimarul wahshi jakin daji wanda yake zanen fari da baki ɗin nan jikinsa. Wa huwa ghayru muhrim, alhalin bai yi harama da Makka ba, bai kuma yi harama da Umara ba. Faqala sayyidi, faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ashabi. Abu Qatada shi bai yi harama da Makka ba ko Umara. Da haka da ya ga jakin daji sai ya hau dokinsa zai je farauce shi. Sauran sahabban da ke tare da shi kowa ya yi harama da aikin hajji wani da umara. Da ya hau zai je farauce shi, ya hau doki sai ku miƙo mun lalata da injira din zaburar doki na yambe bin farauce shi, suka ce ba za mu miƙo maka ba saboda mun yi harama. Wanda ko ya harama an hana shi farauta ko taimaka wa mai farauta. In muka miƙa maka ko lalarka kamar mun taimaka wa mai farauta, kenan mun yi tarayya cikin farauta. Sai ya ɗauka da kansa ya zaburi dokinsa ya je samu wannan jakin daji, ya je sai shi da mashi ya faɗi ya mutu, ya kama ya yanka ya feɗe, ya zo ya soya naman ya ce bismillah ya mahajjanta. Za su ci ko ba za su ci ba? Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li ashabi, sai annabi ya ce da sahabbansa, wa kanu muhrimina, lokacin ku dama suna cikin ihrami su. Sai ce hal minkum ahadun amarahu aw ashara ilayhi bi shay, cikinku akwai wanda ya umarce shi cewa je ka farauto mana? Cikinku akwai wanda ya masa ishara da wani abu ko dabarar da zai iya kama wannan jakin daji, ko ya taimaka masa da mashi, ko ya taimaka masa da bulala ko wani abu? Fa qalu la, suka ce wallahi cikinmu ba wanda ya taimaka masa da komai, mu dai kawai mun gan shi da nama ya kawo. Qala, sai annabi ce fa kulu ma baqiya min lahmi, ku ci abin da ya saura, in ya rage muku ku ci sauran ya halatta. متفقنا عليه وانا حديثي امام البخاري ده امام مسلم سكر wato abinda wannan hadisi ke nunawa na farko dai halaccin cin jakin daji, jakin daji halal ne, an gane ko? Na biyu kuma halaccin farauta, don gashi wannan sahabi ya je ya jefe shi da mashi, kaga farautar sai kenan. Na uku kuma wanda ya shafi aikin haji shine ace idan wani yo farautar wani abu ya kawo maka a matsayinka na mahajjanci ko a matsayinka na mai umara ko da kana cikin ihrami ya halatta ka ci dan ba kai ka farauto ba. Ka farauto da kanka shine aka hana, ka taimaka masa ya farauto kuma an hana, amma idan ba kai ka farauto ba, baka taimaka masa mai je yau ya kawo maka naman ya halatta ka ci. Gane wannan? Amma hadisi na gaba zai kuma daure kai kadan idan mun kwatanta shi da wannan shine wa an sa'ib ibn Jusama al-Laythi, an karbo daga As'ab ibn Jusama al-Laythi radiyallahu anhu annahu ahda لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا شيونا باون الله يا بايد دي كوتر حمارا وحشيا جاكين دادي يدي يفلوتوش يكاوى مزا الله سسلم كوتا وهو بالأبواء النبي ناولين دايكي كرا الأبواء أو بودانا كوينا قوين دايكي كرا ودان دا الأبواء دا ودان ƙauyuka ne guda biyu makusanta juna kan hanyar Makka zuwa Madina, hanyar da suke bi ta ƙasa tsakanin wurin da Makka kilomita 240 a ƙididdigar yau. Ko annabi na wannan wuri kalikin ya riga ya ɗauko ihrami daga Zulhulaifa zai je ina? Zai je Makka don aikin haji sallallahu alaihi wasallam. Sai wannan sahabi ya je farauto jakin daji sai ya kawo wa annabi nama, an gane ku? فرده عليه يا النبي امر متى يكرفه وقال لي ان لم نرده عليك الا ان حرم يتي با ابين ده يسا مك مير مكا مك جي كرفا سي دان كسانسيوار مو من رغا من ي حرام دا ايكن حديث منين بمبنج زكانو وانتن حديثي ده وانا ثم اي مسو حرام ني النبي يتي سي نان غورن كوما النبي يا حرام كوما ان باشي ياكي تي shi ne malamai suke bambance tsakanin al'amuran guda biyu cewa wancan daban wannan daban. Na farko abinda yake nunawa sahabbai ba su suka yi farauta ba, wanda ya farauto naman ba dan su ya farauto ba, ba kuma da taimakon su ba, ya farauto don kansa da ya zo ya ci sai ya ba su wani abu, to wannan ya halatta. Amma idan wanda ya tafi farautar ya tafi ne dan ya yi maka kai mai aikin haji dan kai ya tafi, to wannan bai halatta kace ba. Da shi wannan sahabin ya tafi ne dan ya farauto wa annabi ba dan kansa ya farauto wa, dan haka sai annabi ce a'a ai mai aikin haji ba shi ba farauta ko ba ayo farauta ba a kawo masa. Kun fahimta da kyau? Kun ga hadisan guda biyu wancan daban wannan daban. Dan haka ne idan muka riga muka yi harama da aikin haji ko umara da tufafi jikinmu bai halatta mu yi farauta ba ko mu taimaka a farauta. To amma naman da wani ya farauto ya kawo, to wannan ya kasu kashi biyu, idan ya farauto ne dan mu ba dan amfanin kansa ba, to wannan bai halatta musu ba. Idan ya farauto dan kansa ya ce ya rage ya dauki amfaninsa ya ce mana bismillah, wannan fa ya halatta musu. Shine abin da wancan hadisi ke nunawa, wannan hukunci kuma shine abin da wannan ke nunawa. Wa ana Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khamsun min ad-dawab kulluhunna fawatik يقتلن في الحل والحرم الأقرب والحداءة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وانا حديثي أنكرت لك عائشة أم المؤمنين الله تكاري داء قريتا عائشة تفي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله تلا دا أمسن الله ثبت قريتياتي خمس من الدواب. Akwai dabbobi nau'ika guda biyar cikin dabbobi, kulluhunna fawatik, dukkaninsu fasikai ne. Me ake nufi da fasikanci? Ai ba a siffanta dabba da cewa fasika ce, sai dai a siffanta dan adam ko? Domin dabba ba mukallafa bace ba, ba dora mata nauyin bin shari'a ba, dan adam ne aka dora wa nauyin bin shari'a, yi kaza kar kai kaza, yayin da yin abin da aka ce kaga fasikanci ya hauka sikin, ko yadda yi manci abinda aka hana shi kaga fasikanci ya hauka. to dabba ko ba dora mata wannan ba, to dan me aka siffanta dabba da cewa fawasik? Shine malamai suke cewa al-fisk a bangaren dabbobi shine dukkan dabbar da ke cutarwa, imma ta cutar da kai dan adam kai tsaye ko ta cutar da abincinka, wannan dabba ta zama fasikar dabba. Ba fasika irin ta cikin bil'adama ba, fasika irin cikin dabbobi. Kulluhunna fawasik, nau'ikan dabbobin nan guda biyar dukkaninsu khabithat ne, wato suna cutar da dan adam. Yuqtalna fil hilli wal arad, daka ana kashe su a cikin alhillu da kuma cikin alharam. Abinda ake nufi da alhillu, duk wurin da ba Makka ba Madina ba. Abinda ake nufi da alharamu shine kewayayyen wuri sananne da ya shafi hurumin Makka ko ya shafi hurumin Madina. Wanda ina jin bayanin hurumin Makka da hurumin Madina zai zo nan gaba, daga fadin ina zuwa ina ne, fadin hurumin Madina ko fadin hurumin Makka, kun gane da kyau? Wato dai abin nufi, ana kashe waɗannan dabbobi guda biyar ko da wurin da aka hana yin farauta ne ya halatta su a farauci su a kashe su, ba dan komai ba saboda cutar da ɗan adam da suke yi. Ɗaya daga cikin su al-aqrab, kunama, ko da kai harma da yayi harama da aikin miji ko umara, kai kunama za ka iya kashe ta, kai ko ba za ka farauci kurkiya ba, ba za ka farauci dukkan wani danyen abin farauta ba. Amma wannan ya zama istisna'i kenan ko, abinda aka togace daga wancan gamamman hukunci. Wal hida'atu, al-hida'atu shahu, a wata hausar a ce shirwa, shine dai wanda yake yi kasa kasa ya dauke dan tsako, ko wanda zai kwacewa dan adam wani abu a hannunsa, ko da ko sai ka taho da shi akan faranti kana tafiya, shahu na iya zuwa ya kwace sama. To wannan tsuntsun da yake wannan shine hida'a a larabci, wanda a hausa ake ce masa shahu ko shirwa. Wal ghurab, da kuma hankaka. Wal fa'arat, da bera ko dangin bera kamar jaba kenan. Wal kalbul aqur, da kare wanda yake mai cizo. Waɗannan dabbobi guda biyar duk inda aka gansu a kashe su, sawa'un kana harama da aikin haji baka harama da aikin haji, sawa'un fil hilli wa fil harami, a Makka Madina a waɗansu wurare da ba Makka ba Madina ba, waɗannan dabbobi ana kashe su. Kun gane da kyau? Asalin lafazin dabba a larabci duk abin da yake tafiya ban kasa, to amma daga baya a urfi yadda aka saba zance ne yau da gobe, sai ya kasance kalmar dabba idan an furta ta tana karkata ne zuwa ga zawatul qawa'im, dukkan wata ma'abuta kafa hudu, kamar rago, kamar tunkiya, akuya, dawaki, alfadarai, raquma, sai zanto lafazin dabba shine yake karkata zuwa gare su. Amma asalin lafazin dabba yana nufin dukkan abin da ke ban kasa. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, wa minhum man yamshi ala batni, wa minhum man yamshi ala rijlayn, wa minhum man yamshi ala arba', yakhluqu Allahu ma yasha, inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Da Allah sai Allah ya halicci kowace dabba daga ruwa, to dan ya bayyana mana menene dabbobi, sai ce daga cikin su akwai mai kafa biyu, daga cikin su akwai mai jan ciki, daga cikin su akwai mai tafiya kan kafa hudu, sannan Allah na halittar abin da ya ga dama. Ma'ana waɗannan suka furin jaye, akwai abin da kuma ba jan ciki yake ba, ba da kafa biyu yake tafiya ba, ba kuma wato ainihin da kafa hudu yake tafiya ba, kila kafafunsa sun hudu canca ne, kafafunsa ai suna da yawa kwarai da sauran wani abu makamancin wannan. To a takaice duk abin da ke ban kasa ana kiransa dabba. To amma ga abin da ta tsuntsu ne kuma amma an sa masa suna dabba, al-ghuraf ka da tsuntsu ne, al-hida'a shi ma tsuntsu ne, ba kan kasan suke tafiya ba, amma lafazin dabba ya shafe su. Nan gurin sai ya zanto an ambaci nau'ikan nan guda biyar da sunan dabba nazaran lil-ghalib, mafi rinjayen su don uku daga cikin su ko waɗansu daga cikin su, al-kalb al-aqur, al-fa'ara, duk daga suke tafiya, al-aqrab ka guda uku, don haka sai aka rinjayar da bangaren su masu tafiya don akan bangaren masu tashi, aka sa musu suna addawa. وعليكم السلام. da kai hakuri, duk wannan bayanin zai so, muna bin bayanin ne a hankali hankali, ba komai yake fitowa daga baki lokaci guda ba, sai an ji shi a jere daki daki. Abinda dai waɗannan ke nuna mana, ko da mun yi harama da yakin haji da umara, idan ba ga ɗaya daga cikin wannan za mu kashe shi, kuma wannan bai gadar mana da yin fidiya ba. Amma da a ce za mu gabarewa mu farauce ta fa, kaga fidiya ta hau kan mu, an gane ku? Da za mu ga jakin daji mu farauce shi, kaga fidiya ta hau kan mu. Duk wata dabba ta sarari idan mu ganta muka farauce ta, fidiya za ta hau kan mu. Amma annabi ya keɓance wannan, ya ce ana iya kashe su, ma'ana ko da kana cikin aikin haji ko umara ka kashe ɗaya daga cikin waɗannan, to babu laifi a kanka ko babu wata fidiya a kanka. saboda kasancewarsu dabbobi ne fawatik masu cutarwa. Sannan mu sake bin hadisin al-akrab kunama da abin da aka ambata bayan ta al-hida'a da al-ghurab da al-fa'ra da al-kalb al-aqur. Shin hukunci na take kai kan waɗannan jinsi guda biyar ko yana iya ƙetare su zuwa ga waɗansu dabbobin da ba su ba? Shine malamai suka ce ba wai waɗannan guda biyar kaɗai hukuncin ya shafa ba, kowane ɗaya cikin guda biyar ɗin nan dangi ne, abinda duk yayi kama da shi wajen cutarwa irin tashi hukuncin sa ya tafi. Alal misali kunama dangi ce, aba ce da take da kari kuma sannan take da dafi, ko ba haka ba? Dan haka dukkan wani abu ma'abucin dafi ko da nasi bai faɗe shi ba, alhaqnahu bil aqrabi, sai mu riskar da shi wajen hukunci da mai da kunama kamar maciji. Ina fatan kun fahimta. Haka idan muka dauki al-kalbul aqur, wato kare wanda yake mai cizo, haka dukkan wani dangin abu wanda shi ma cizo yake, kamar damusa, kamar kura, kamar zaki, shi ma al-haqnahu bi. Ina fatan fahimta. Haka idan muka dauki bera, wani irin cutarwa yake? Malamai suka ce da bera da zaba, yawanci cutarwa da suke su huda maka buhu na dawa ko na masara ya lalace, su lalata maka abinci, in kana da wani labule su huda, in kana da wata riga su turma ce, to duk abin da yake cutarwa makamanciyar wannan, ko da ba bera bane ba, ko da ba ja'urutu, shi ma ya halatta mai kisan shi don yana illa irin nata. Haka al-hida'a, menene abin da shaho yake? Yakan yi ƙasa ƙasa ya dauki dutsa ko ya sama da shi, haka yakan yi kwacin nama a hannun ɗan adam, ko kosai ko dukkan wani dangin abinci idan ya gani zai yi ƙasa ƙasa buka fargaba ya abin nan ya kwace maka, to dukkan tsuntsun da yake mai irin wannan ko da ba sunan su ɗaya ba, shi ma ya halatta ka. Ina ba an fahimta. Suka ce abinda zamu kalla a shari'a ba sunayen waɗannan dabbobi ba, nau'ikan cutarwa da suke yi. Yayin da duk muka samu mai cutarwa irin wannan, shi ma sai mu riskar da shi wajen hukuncin cewa halaccin kashe shi. To shi yasa malaman suka yi sabani kan cewa me yasa annabi ya ce a kashe su, ya ce a kashe su. Waɗanda suka ce saboda cutarwa, waɗanda suka ce saboda bai halatta cin su ba. To idan muka ɗauka sababin da annabi ya sa a kashe su don saboda bai halatta a ci su ba, kenan dukkan abin da bai halatta a ci su ba sai a kashe su, dan ba da wani amfani kenan. Idan muka ce a'a ba wai abin da bai halatta a ci bane ba, abin da ake kallo cutarwa, to duk abin da yake wannan cutarwar ya halatta a kashe shi. Wanda wannan shine maganar Imam Malik ibn Anas, ko magana ce mai karfin gaske cewa bangaren cutarwa ake kallo ba bangaren rashin halacci ta fuskar ci ba. Yana fata an fahimtar ki. Wannan kuma tunda aka ce al-kalbul aqur ya nuna kare idan baya cizo ba za a ce ka je kashe shi ba. Don annabi ya riga ya kaida mana cewa al-kalbu al-aqur, dole sai kare mai cizo, karen da baya cizo an saba da shi, baya ta'addanci wa mutane, shari'a ba ta ce ka je kai ta bin karnuka kana kashe su ba. Sai in ya zanto yana cutar da ɗan'adam to sai a kashe shi. An fahimta ku? Wannan hadisi muttafaqun alayhi, al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi. To me ne tabbayar ka ta ɗan lokaci so kace? Bai halatta a ce su ba, waɗannan ababen dukkan su haramun ne. An gane ku? Da kunama da shaho da hankaka da ɓera ko jaɓa ko kare dama ko baya cizo, ai bai halatta ba, balle tana cizo. Bai halatta ba, bai halatta ba. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتدم وهو محرم. أنك أبو حديث لك عبد الله بن عباس الله تعالى داء قرص شير ما هي فنسا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للي أن بسيرا دا أمرتم الله سبك قريسي احتدم يائكه وهو محرم الحالي yana harama da aikin haji ko umara. Gane ku? Wato abinda wannan ke nunawa, kai mai aikin haji ko umara yayin da ka shiga cikin ihraminka, fitar jini daga jikinka baya lalata maka aikin hajinka. Don gashi an yi wa annabi kaho, idan an tashi yin kaho ko me yake fitarwa daga jikin dan adam? Jini. Ba kuma a ce mana annabi ya yi fidiya ba. Wannan sai nuna halaccin idan jini ya fita daga jikinka, da niyya ko ba da niyya ba, wato wannan baya lalata aikin hajjinka, sannan baya gadar maka yin fidiya. Mutumin da ya ji rauni jini ya fita daga jikinsa lokacin da yake aikin hajji, babu komai a kansa. Mutumin da kaga wannan jini ya fita ne ba da niyya ba, amma mutumin da ya samu rarar jini, kwantaccen jini, mataccen jini a jika, wanda har sai an yi kaho sannan a fitar da shi ko ta dukkan wata hanya dan a fitar da shi. Fitar da shi din nan baya gadar maka cewa sai kai fidiya ko kai laifi cikin aikin hajjin ka ko umrar ka, ba ka da komai akan wannan abin da yake nuna wakin. To sai dai cewa idan kahon an yi shi a wuri ne da ya gadar da aske gashin jikinka, to a nan magana take ta fidiya na cewa za ka yi fidiya don saboda ya gadar maka da aske gashi, amma ba ɗin yin kahon shi kadai ba. Kun gane da kyau, wannan zai zanto saboda aske gashi ne, wanda kuma bayaninsa kuma zai zo cikin hadisin gaba. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر على وجهه. كعب بن عجرة يتي حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وكيد أن كان ورم من ذن الله صلى الله عليه وسلم كو أنت في دني ورم من ذن الله والقمل يتناثر على وجهه. هنا فاما دكرفة أكينا عرفات واتكي أكن فسكتا. فقال سيما ذا الله ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى بني ثمان أرد أدنيا كيمك ونم مزيبا إلي يدن غنيا معنى داكور قطع تاتلوا كنسا سنة تيزنسا ميزي ورقودك ونم تيوتات فور قطع سينا إمي جاسكي غاشن كنسا دوما غسيار غاد أو جايشن هجي كو أمرا ونم با حالي أسكي ونغاشي أجي كنسا ينكو يأسكي توفي ديادا تحو كنسا تولي يكما تهي ya haƙura kar ya aske ya haƙura da wannan cutar kenan, ko kuma ya aske ya yi fidiya. To annabi zai shirye da shi zuwa ga ɗaya cikin ababe guda biyu mafi dacewa. Sai annabi ce a tajidu shatan, shin kana da akuya da zaka yanka wajen fidiya? Qultu la, yace sai nace a'a. Kala sai ce fasum thalathata ayyamin, to idan haka ne ka yi azumi guda uku mana na kwana uku, aw at'im sittata masakin, ko ka ciyar da miskinai guda shida. لكل مسكين نصف ساعة هو المسكين كباش ربع ساعة داية. متفق عليه الإمام البخاري دا الإمام مسلم سكر وصف أبين دا وانا كنتي إذا وانا أبنى سوتر دكي أكنك دا سكار دا كار دا كهر ما دايش مهدي كو أمرا سي أموت نية دا ميكا سي دا سيان أسكي مككي كو سيوان كامي سنني إر نوئن سيوان كان دا بايا سنغاشي أكسنك أسكي سننك ساموسوكي ko farkata ta dame ka aka, to me za ka yi? Ya halatta ka aske kanka din nan ko da baka je karshen aikin hajji ko umra ba. Idan ka aske fito lallai sai ka yi fidiya, ma'ana tunda ka yi ɗaya daga cikin abin da shari'a ta ce kar ka yi, amma larura ta ce ka yi yanzu sai ka yi, to sai ka yi wani abu da zai fanshe maka wannan laifin. Wannan fidiya kuma za ka yi ta ɗaya daga cikin ababen nan guda uku, ko ka yanka akuya ka bayar sadaka fi sabilillahi ga miskinai, in baka da halin wannan azumin kwana uku, in baka da halin wannan ka yi wato ainihin ka ciyar da miskinai guda shida, kowane miskini ka ba shi rabin sa'i ɗaya, kaga duka sa'i nawa kenan? Sa'i uku za ka bayar. Kun gane da kyau? To wannan shine hukuncin wanda duk fidiya ta kama, sawa'un ya aikata abin da yake aske gashin kai ne ko kuma turare ya sa bayan ya riga ya yi ihrami, kaga dai shi ma fidiya ta kama. Wanda ya sa turare bayan ihrami, ko ya sa wando, ko ya sa riga, ko ya sa hula, ko ya sa rawani, ko ya sanya huffi wanda ya rufe masa idan sawu, ko takalmin da ya rufe idan sawu, kaga duk ya aikata ɗaya daga cikin abin da ake kira mahzuratul ihram, ababen da aka ce mai ihrami kar ya yi su. To yin su sai gadar maka da kai mai fidiya. In za ka yi fidiya kuma shine ko dai ka yanka akuya, ko kuma ka bayar ciyar da miskinai guda shida, ko kuma ka yi azumin kwana uku. To da aka ce akuya din nan ba lallai ne sai akuya ba, dukkan dangin dabbobin da ake yankawa domin layya ko domin hadaya sun halatta ka yanka, ko ka yanka akuya, ko ka yanka namijin dan akuya kenan, ko ka yanka tinkiya ko namijin rago kenan, ko ka yanka abin da ya sama dan Allah ta yafa mustaytara min alhadi, ko dake wannan zaka ce wajen ta mutu ne, amma dai fidiya ma wato zaka yanka wannan din. Idan ka yanka akuya ya yi wadatar, in ka yanka abin da ya fita ba a ce abu ta tebe, ita ma ta wadatar ba lantara abin da ya fita, ka samu karin falala kenan cikin aikinka. Kun gane wannan da kyau? To waɗannan ababe guda uku, yanka akuya, azumin kwana uku, ciyar da miskinai guda shida, shin mutum zai yi su ne daki daki lalle ne yanka akuya sai in ka kasa sannan ka yi azumin kwana uku, sai in ka kasa sannan ka ce za ka wato ce da miskinai guda shida, ko kuma zaɓi ne aka baka ka zaɓo wanda ka dama, in ka dama kawai kace ne ya zama kwana uku zan yi, in ka dama kace ne sai da miskina guda shida, in ka dama kace ne akuya zan yanka. To shine malamai suka yi saɓani, waɗansu malamai suka ce ita akuya ɗin nan ita kaɗai na siyawa ne ta ka yi ta ne, sai in ka kasa to sai ka yi ɗaya cikin biyu ko azumin kwana uku ko me sai da miskina. Menene madogaro ka suka ce abinda hadisin yace kenan. Annabi yace atajidu shatan, sai da yace la, sannan sai yace fasum salasata ayyamin aw at'im sittata masakin. Kaga wannan sai nuna takhayyur bainal amrayni, amma na farko shine sha, sai in ka kasa sannan zaka bar. Wadansu malaman suka ce a cikin uku zabi da aka baka kai wanda ka dama. Fa man kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Allah ya bada takhayyuri a cikin dukan guda uku. Ina ba dan fahimta dan ka din zance wafi inganci shine takhayyuri aka bada cikin dukan guda uku, abinda duk ka zaba kai ya halatta ko wani miskini ka bashi rabin sa'i. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر سيدها ولا يختلى شوكها ولا تهل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر. متفق عليه. وانا حديثي أنك يقول سيدك أبو هريرة كافيشي دمك لولا حديث بايا سكين درسا دلام إيا فهمتا أتكي واتو يدعو بنجي تعالى كي كونر باين صدرهما ta yadda in wani abu ya kwace maka sai a shar'anta maka wani abin da zaka bi dan ka cike wannan gibin. In ba haka ba da a ce kawai duk wanda yake tashin kansa yayi laifi ko ba ka masa abin da zai cike wannan laifin ba, kaga sai samu nakasa cikin aikin najisa. Amma tunda Allah Ra'ufur Rahim ne, Ghafurur Rahim ne, Afuwur Ghafur ne, sai yake shar'anta maka abin da zaka yi a madadin wanda ya kwace maka baya. To wannan hadisi na Abu Huraira, Abu Huraira ke cewa lamma fataha Allahu ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam makkah, yayin da Allah ya yi buɗe ga manzansa na garin Makka, wato Allah ya baiwa annabi daman buɗe Makka ya shiga cikinta a shekara ta tara bayan hijira. Me ya faru? Kama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama finna, sai annabi ya tashi cikin mutane fa hamidallahi wa athna alai, ya gode wa Allah ya yabe shi, wato dai ya khutbatul haja wadda ita annabi ke buɗe darussansa da sauran al'amuransa. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ذو قرشي. ثم قال بان يقم سيتي إن الله حبس عن مكة الفيل, وبنجي تعالى يا كالي مكة دقى فرمكين دقيوة يسكى كومتا شيني كسة دكتك مشهور يا أولون كوة نسيوا أبرها دي دقى سكين سرقنا حبشا يا ينقلين يجي مكة يجي يلوشي تاكين كأبا يا أنفاني دقيوة سنة أبا بانهوان تشير سوجو جونسا. Yayin da suka kusa kai ga garin Makka, Ubangiji Ta'ala ya aiko musu da tsuntsaye da suka rinka jifan su da waɗansu takankwani na wuta, Ubangiji Ta'ala ya halakar da su. Kamar yadda suratul fil take ba da labari a lamfar kai fa rabbuka bi ashabil fil har zuwa ga. An gane ku? To Allah madaukakin sarki ya kame giwaye ya hana su shiga Makka. Wa sallata 'alaiha rasuluhu wal mu'minin. Amma sai Allah ya dora manzansa da mummunai gari akan Makka din. Ma'ana giwaye da suka kawo farmaki ba ba su dama sun shiga ba, amma da annabi ya kawo farmaki sai aka ba shi dama ya shiga shi da mummunai. Wato kamar nan annabi na nuna mummunai ni'imar da Allah ya ba su ta shiga Makka, kamar ba su ba ne ba jiya ko shekaran jiya aka kore su, suna ƴan kaɗan ba su da yawa, suna masu rauni, amma yau ga su sun shigo Makka cikin izza, cikin ɗaukaka da daraja, kowa na neman ina zai je buya. Bayan ko da mutane ke fita ɗaiɗai su yi hijira a ɓoye don ma kar a kama su a kashe su, don kar a kama su a kwace musu dukiyoyinsu. Shi ne Allah ke cewa ku tuna iz antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhaffafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasri har zuwa ƙarshen aya. ma'ana da kuna yan kada ababan raunanawa ba ku kai kun kawo ba, sai Ubangiji Ta'ala ya tara ku ya karfafe ku ya taimake ku da nasarar sa da kaza da kaza din sa. To nan gurin Annabi na tsaya mu munai wato ni'imar da Allah ya musu giwaye ma an huna su shiga maka mamawa an ba mu dama. Wa sallata alaiha rasuluhu wal mu'minin wa innaha lam tahillu li ahadin kana qabli. Annabi ce kafina ba wanda aka halattawa ya je ya yaki Makka ya shiga cikin ta sai ni aka halattawa. Wa innama uhillat li sa'atan min nahar, ni ma an halatta min ita wata sa'a cikin yini, aka halatta min in shiga garin ko da mutane sun ki in yaƙe su da ƙarfi sai na shiga, da na shiga daga garin nan kuma shikenan, kuma halaccin ya ƙar maka kuma ya riga an toshe shi kuma har zuwa tashin kiyama. Kafin shi ba wanda aka halattawa, sai shi aka halattawa a wani yanki cikin yini. To da wannan ne malamin ke kafa hujja kan matsalar cewa shin garin Makka ta hanyar sulhu ne Annabi ya shiga ko da ƙarfi ya shiga. Akwai malaman da suke da ra'ayin sulhu aka yi da Annabi ya shiga, don su ce an yi yarjejina da shi ya zo zai shiga lokaci kaza. Akwai malaman da suke ganin a da ƙarfi ya shiga, an ga babu yadda zai, tunda lokacin da ya shiga ai duk kowa yana guduwa. Annabi na cewa shikenan duk wanda ya je wuri kaza ya tsira, man dakhala dara bi Sufyan fa huwa amin, man dakhala al-Ka'bah fa huwa amin, man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin, aw kama qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ina cewa duk wanda ya je gidan Abu Sufyan ya tsira, duk wanda ya je dakin Ka'aba ya koyi shi ma ya tsira, haka duk wanda ya rufe murfin gidansa alamar matsoraci ne shi, ba za mu yake shi ba. Amma duk wanda ya tsaya da mashi fa to zai ba a yazakin ta. To tunda ko an rinjaye su sai su yi hakan ba, dole sai suka buya. Wannan ya nuna Annabi ba sulhu aka yi ba, da ƙarfi ya shiga sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan a nuna izzar musulunci garin da da shirka ke kururuwa, gashi yanzu kalmar tauhidi kuma za ta yi kururuwa daga nan har tashin kiyama. وإنما أحلت لي ساعة منها وإنها لم تحل لأحد بعدي. النبي ce bayana ba halatta wa kowa ya kar Makka ba. Fala yunaffaru saibuha, kar a razanar da abin farautar ta. Dukkan abin da yake abin farauta ne yazo cikin garin Makka ya tsira, bai halatta ba kai masa farmaki. Idan tsuntsu zai dira akan ka ba yadda baka farauce shi, idan barewa za ta fita kofar gidanka ba yadda baka farauce ta, daidai ka taimata har haka ka tashe ta ko tsuntsaye bai halatta ba, balantana ka ce za ka farauce shi. Shi ne ma'anan fala yunaffaru saiduha, a sayid dukkan ma yusa'at, la yunaffar ma'ana la yunba'at, kar a razanar da shi, kar a kore shi, balantana ce za a farauce shi. Wala yuktala shaukuha, kar a ce za a yanki ciyawar cikinta. Dukkan wani dangin bishiya ko ciyawa da ya fito a maka bai halatta ba ka yanki shi. Ka ji fa? Daidai da bishiya ba a yadda ka iya kai masa ta'addanci ba. Sai malamai suka ce sai abin da ka shuka da kanka. In ka ne ka shuka fulawa a kofar gidanka da kanka, ko ka shuka dabino daga baya kai nufin sarewa, wannan ya halata. Amma duk ciyawar da Allah ya tsular da ita da kansa, Allah ya ga daman ta fito ba wani ya shuka ba, to baya halata kai masa ta'addanci. Ko kaya ce ko ba kaya ba, don waɗansu suna fakewa da lafazin shauk. Su ce Annabi ya ce kaya ce kar yanki, da abin da to tunda an ce kaya ma kar yanki, to balantana abin da ba kaya ba, imin ba bai aulakin tunda kaya na cutarwa, amma tare da aka ce kar yanki, kar yanki ta. Wala tahillu saqitatuha, tsuntuwa cikin Makka ba ta halatta, illa limun shidin, sai ga wanda zai yi shela, ga wanda zai ci giya. Kaga anan garin ya halatta kai tsuntuwa, idan kai tsuntuwa kai ci giya shekara guda baka samu mai ita ba, ko miliyan ɗaya ce ta zama taka, an gane ku. Amma a Makka ko da za ka yi shekara goma bai ta zama taka ba, ci giyan nan dai dole za ka yi har ka samu, in ba haka ba kai baitul mali, amma kai dai bai halatta ba ka ci. Kaga nan duk ana keɓance Makka da waɗansu hukunce-hukunce sabanin sauran garuruka. Waman kutila lahu qatil, annabi ce duk wanda aka kashe masa dan uwa fa huwa bi khairin nazarain, to wannan yana da damar ɗaya daga cikin al'amura guda biyu, ma'ana ko dai ya nemi a kashe wanda ya kashe dan uwansa, kar ya je shi ya kashe da kansa, alƙali ne zai yanke hukunci a kamo shi a kashe, ko kuma ya karɓi wato abin nan gashi nan da suna fidya, a bashi wato diyya ta dan uwansa, ya karɓi diyya ta dan uwansa, shi ne khairin nazarin din. Don haka duk wanda ya kashe wani kisa na ganganci, dama hukunci ɗaya ne daga cikin biyu, ko dangi ku ce mu mai daba kama shi a kashe, to ka'ida ce mu daba kama shi a kashe. In kuka ce a'a mun yafe kisan sai dai ya biya diyyar ɗan uwanmu, to shikenan sai alƙali ya sa masa diyyar sai ya biya sai a ba ku kuma gada sai ku raba tsakanin ku wanda za ku yi cin gadan wannan mutumin kenan. Kun gane ku? Faqala al-Abbas, sai Abbas babban Abdullahi dan Abbas yace da Annabi illal izhir, yace ya manzon Allah da kace kar a yanke ciyawa kowace a yi mana rangume banda izhir, wani nau'i ne cikin nau'i na ciyayi. Yace illal izhir, sai dai ba ciyawar da ake kira al-izhir, wata ciyawa ce wanda sai wanta ke yin kasa, tana da manya-manyan ganye, sannan tsumangiyarta ko itacenta siriri ne haka, ba ta da kauri, siriri ne kuma tana da kanshi. To suna amfani ne ta kamar yadda zo cikin wata riwayar nan malam ya takaita, amma yadda riwaya take shine yace illal izhir, sai fa itacen ko kuma ganyen izhir muna amfani da shi wuri biyu, wurin gini da wurin rufin kabari. In muka zo rufin kabari, duk inda kasko ya kasa ko itace suka kasa, sai mu samo wannan ganyen sai mu sa. Sannan kuma in muka zo rufin dakunan mu, galibi idan mun sanya azara, mun sanya gwanda, mun sanya duk abin da itacen da ya kamata mu sa, sai mu nemo ganyen izhir sai mu dora, sannan sai mu sa kasa a kai. Yace to muna amfani da shi wajen wannan aikin guda biyu. Idan har aka haramta mana yanke shi, to wannan fa'ida din tamu mun rasa take nan. Sai Annabi ce to ku je banda izhir, wannan izhir ku je ku yi ta yankewa, amma banda shi ba ciya wanda za ku yanka. Na'am. Sabani ne, waɗansu suka ce shekara na takwas, waɗansu suka ce na tara, sai na faɗi ɗaya ban faɗi ɗayan ba, akwai wanda suke cewa shekara na takwas bayan hijira. Na. To ban san shi ba, in kar din ban san shi da Hausa ba, dan haka ban san ne ba ko akwai shi a nan gurin. Siffarsa duk masu littafi suke faɗa, ba dai ku ji siffarsa, suka ce yana da faɗin ganye. Sai wasu suna yin ƙasa ne kai tsaye, ba faɗi suke ba haka, ƙasa take. Sannan kuma ganyensa sai abin nan sandarsa siririya ke ba ta da kauri, sannan yana da ƙanshi. Wannan bai kuwa je ku nemo shi. Wato lokacin da muke karatu Madina, duk inda muka karanta irin wannan littafin muka rasa sai mu shiga kasuwa. Idan muka rasa saninsa sai a nuna mana shi gashi yadda yake. Bizi sai Abdullahi mai izikir sai nuna ma, ko mai kaza sai nuna ma, mai kurumfuli nuna ma, mai kaza bazinjan ko mai sai nuna maka. To yanzu kuma an yi nisa da su. Saboda haka aka maka mana, idan ka je malamin fassarar Hausar gida zai samu wani itace ne ciyawa ya fassara, ma kila ba ita bace ba. To shi yasa sai ka koma kamus, sai ka samu menene wannan, sai ka ga an baka siffar, kaga in ka ga abin da ya dace da wannan siffar sai ka dauka shi. Duk abin da ya tara wannan sandarsa ta zanto siririya, bata da kauri, ganyensa yana da faɗi kuma yana da kanshi, sai wasa kuma ba faɗi take ba, cikin kasa take shiga kai tsaye. To wannan shi ne abin da ake kira izkir, ya iya zantowa nau'i daban-daban. Jinsi guda ɗaya da kuka fita akwai nan, to wannan duk inda ka samu wannan shine wannan man zakariya. Sunan kuma sai mu nemo auren Hausawa kenan, bayan mun ga wannan sai mu nemo sunan shi auren Hausawa ko wurin dukkan yaren da zamu isar da sako cikin sa. Na'am. Wannan hukunce sun shafi Makka da wanda yake zuwa ciki da wanda bako ne zuwa yi. Sun shafi kowa da kowa, wannan ke nuna alfarmar Makka din akan sauran garuruka. Hadisi na gaba yace wa an Abdullah ibn Zaid ibn Asim radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala inna Ibrahima harrama Makkata wa da'a li ahliha wa inni harramtu al-Madinata kama harrama Ibrahimu Makkata wa inni da'awtu fi sa'iha wa muddiha bimithli ma da'a bihi Ibrahimu li ahli Makka. Muttafaqun alayh. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ilalle Annabi Ibrahim ya haranta Makka. Abin da yake nufi da ya haramta Makka shine ya sanya iyakokin hurumin Makka da wahayin Ubangiji. Waɗansu malamai ma suka ce ko waɗansu rawayoyi suka nuna mala'ika Jibril aka turo ya nuna masa cewa idan kai gabas har zuwa wuri kaza, idan kai yamma har zuwa wuri kaza, idan kai kudu kai arewa har zuwa wuri kaza, daidai faɗin wannan wurin shine wurin da ake kira al-haramu, wanda ba wai cikin garin Makkan bane ba, domin Mina duk tana cikin haramin Makka, Muzdalifa tana cikin haramin Makka. Ina fata an fahimta. Tana cikin haramin Makka, kai hatta masallacin Namira yana bangarensa, rabinsa yanzu yana cikin hurumi ne, rabinsa da yake hillu inda yake arfa ke. Kun ga shi wurin na da faɗi. Haka idan ka fuskanci Makka daga kan Jidda kafin ka je garin Makka da wajen kilomita kaza, za ka samu cewa da iyakar nan an sa maka. Haka in ka taho daga Madina, haka in ka taho daga kowane bangare. To shine abin da yake nufi Annabi Ibrahim shine ya haranta Makka. Abin nufi shi ya sanya iyakokin hurumi na garin Makka, Annabi Ibrahim alayhi salam. Kun gane da kyau, bayan ya sanya iyakokin nan, wada ali ahliha, sai yayi addu'a ga mutanen garin wanda suke lokacin har ya zuwa tashin kiyama. Warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Haka Annabi Ibrahim yayi addu'a, ya Allah ka arzuta mutanen wannan gari, wato ainihin dangin kayan itace wanda ya imani da Allah cikin su da ranar tashin kiyama. Sai Allah ce wa man kafara, har wanda ya kafirce din ma zan bashi inda yana Makka. Fa umtihu qalilan thumma adruhu ila azabin nar wa bisal masir. Za a danje da shi dadin duniya kadan, sai dai lahira kuma za a tilasta shi shiga cikin wuta tir da makoma in ta zunto ita ce wuta. Allah tsare. Da haka Annabi Ibrahim kenan shi ya sanya wannan iyakoki, kuma ya addu'a ga mutanen garin Makka, ya roki Allah ya sanya garin ya zanto amintacce, ya zanto amina, kuma ya zanto wannan gari akwai ƴaƴan itace a cikinsa. Shi yasa sai a noma dangin ɗan itace a Amurka, amma ka samu an je an same shi a Makka kamar mutanen Makka suka noma shi. Ya fi araha a Makka sama da yadda yake araha a can garin da yake. Ko ka fi samun sauƙin saye a Makka gashi nan bajaja sama da sauran garurrukan da za ka je. Addu'ar Annabi Ibrahim. A noma gwanda da lemo daga India ko daga Thailand ko daga ina ne daga ƙasashen duniya daban-daban a zuwa a ɗauko a kawo garin Makka, ga suna araha. Duk ɗan itacen da kake buƙata gashi nan kamar ana yake nomawa. Bayan garin Makka su kewaye ki da duwatsu, ko gona babu. Gona ma babu, ballantana ka ce za a samu abin noma. Amma Allah madaukakin sarki ya riga an sa addu'ar Annabi Ibrahim alayhi salam. Manzo Allah ce wa inni haramtul madina, ni kuma ni na sanya iyakokin madina, hurumin madina. An gane ku? Wa inni da kama harrama Ibrahim Makka, irin yadda Annabi Ibrahim ya sanya iyakokin hurumin Makka. Wa inni da'utu fi sa'iha, kuma ni nayi addu'a ga sa'i na mutanen madina da suke awo da shi. Wa muddiha, da mudin mutanen madina. Bi misli ma da'a bihi Ibrahim li ahli Makka, kotan kuti irin addu'ar alheri da Annabi Ibrahim yi wa mutanen Makka, to ni kuma nayi wa mutanen madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya sanya albarka cikin sa'in mutanen madina, cikin mudin mutanen madina. Shi yasa mutanen madina sai ya zanto duk abincin mutum ɗaya idan an kawo zai ci mutum biyu, abincin mutum uku zai ci mutum kaza, abincin mutum huɗu zai ci mutum kaza. Ninki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rokawa Madina ninkin abinda Annabi Ibrahim ya rokawa Makka sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa sai zanto waɗannan garuruka guda biyu babu inda ya fi su falala a duniya. Daga su sai Sham kuma Baitul Maqdis. An gane ku? Shi can ba a kiransa da suna hurumi, ba wani hurumi da aka iyakanta masa daga nan zuwa nan gurin, amma wuri ne mai falala. Ƙasar Sham gaba ɗaya tana da falala. Akwai hadisai da dama daga Annabi sallallahu alaihi wasallam akanta, daga nan ma za ta ci kiyama, anan Annabi Isa zai sauka, anan Mahdi zai bayyana, duk ƙasar Sham. Wannan da hadisai Annabi sallallahu alaihi wasallam ingas. An gane ku? Kamar yadda hadisai suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To dan haka da Makka da Madina suna da falala suke. To dan Allah idan ya zanto Makka da Madina ba a yadda, idan ya zanto Makka da Madina ba a yadda ba, daidai da itaciya kai mata ta'addanci, ina ga wanda ya wada ganin ta'addanci, ina daga barayi waɗanda suke tafiya da wannan kawai don su je Makka su yi saka. Akwai agent daga Najeriya wanda aikin su kai alhazai a sakai barayi, a yi maka passport, a yi maka visa, a sai maka ticket. Ba ka da koko, mutum da ya kai shahararren dan sane ne, idan ka je can wurin kai sata ka biya su da riyal. Wallahi akwai agent din da suke haka a Najeriya, kuma galibi ma'aikatan tsaro sun san da su. A kodin da aka rinka hana su tashi daga Kano a watan shekara, suka je suna tashi daga Lagos. Da akwai lokacin da hukumar alhazai ta jihar Kano ta ɗauki mataki, ta ɗauki waɗansu malamai aka sassa su, malam Isa Waziri, duk irin fitinannun matan da suke tafiya su ba ta sunan musu wulakanci din nan, aka hana su tashi. Wallahi akwai matar da su suka hana su tashi, ta je ta tashi a Lagos, suka haɗu da malaman Aminu, ta ce aka mu kallahu Allah ya kawo mu. To wannan rashin kyautawa kenan. To garin da ba a yadda ba, ita ce aka kitare mata iyaka, ka je ka kitara dan a san iyaka. Mutanen ku idan suka je kayan mata suka rinka sa hijabi, suna ce da inda ake sayar da gwalagwale suna fashi, ko su je bankuna su yi fashi. Darajar mutunci ga kuma masu fitocin kayan kwaya, su je su ɗaukar jinsi kayan kwaya. Kana duk wannan rashin kyautawa ne, rashin mutunci, rashin sanin ya kamata. To kuma ga waɗanda su kuma da sunan addini za su yi zanga-zanga, irin yadda mutanen Iran suke. kare da inda zaka yi zanga-zanga. Allah ya ce ya sanya wurin amintacce wa man da kalahu kana amina, abinda ake nufi duk wanda yake ga wurin a amintar da shi kar a razanar da shi, sai dai kai zanga-zanga. Irin yadda suka yi a 1980 wani abu din da aka yi hasara wajen mutum 400,500 saboda haka. A daidai kwanakin da ake cewa wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, daidai lokacin kuma zaka je ka daga tuta kai zanga-zanga. Kaga dole rashin fahimtar addini. Kuma ka je Mina, ka je Makka, ka je Muzdalifa, ba nan ne inda ake munasibul hajji dinmu gaba daya? Wannan wuri ne ake ambaton Allah ake a wurin. Wannan wuri ne ake kwanaki ne na ambaton Allah da karatun Qur'ani da halilla da menene da menene yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa. Kuma nan nazi man yaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wa dhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wa man ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi. Kai sai kaje ka kafa tuta kala an ci America a wajen, an ci ka ambaci Allah. Dan girman Allah idan ka tashi daga Mina kana kan birnin Washington. Inda fadar shedanin America take, nawa kake bukata awa nawa a jirgi? Sai sai ka je ka zanga-zanga nan gurin, ba sai ya kamata ka je ka zanga-zanga ba? Kuma yan matar kifa da ya munana maka rai, so tsakanin Madina fa da Riyadh fa kilomita sama da 1000 ne fa. To kaga sai ka biya ka je ka shiga mota ka je Riyadh sai ka je ka zanga-zanga, sai sarki fa da ya danka. Amma bayan Allah sun tafi wancan daga nan sa, wancan ya saida saniyar sa, ya zo ya dai aikin haji, ya zo ya ambaci Allah, ka zo ka razanar da shi. Ina addini cikin wannan al'amari.
Allah ya rahama.
Na.
Wai shin akwai wani hukunci da ake gani wanda yake da kuma yin tsawa yin
bayani? Wallahi al'amari idan ka duba akwai makon sahabbai da muka yi shekara biyu ko uku da suka wuce baya, ba zan iya tantancewa ba, zai kai shekara biyu ko uku baya, shekara biyu ko uku baya da suka wuce. A cikin lattocin da muka yi a kan shi'a akwai kowane karni za mu dauki malami ɗaya ko biyu ko uku, tarihin malamin yaushe aka haife shi, ana ya mutu kuma ina ya faɗa cikin littafinsa. Wannan shi ne galibin fatawar malamai, yan shi'a kafirai ne, shi ne galibin fatawar malamai, ko musamman shi'a imamiyya al-ithna ashariyya wanda take da sansani a Iran. To amma abinda waɗansu malamai suke sassautawa a kai cewa duk inda ka haɗa su yan shi'a ɗin, ɗabi'a su ɗabi'ar sauran masu bid'o'i, za ka samu cewa jahilai su ne kashi 70-80 cikin 100, ƙila masu ilimi ba su wuce kashi 10 ko 20 sun yawa. Don haka hukuncin kafircin nan yana hawa kan masu ilimi, baya hawa kan kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun jahilai, saboda jahili yana da uzurin ba bai ga gaskiya ba, ƙila da an ba shi gaskiya zai shiryu da sauransu. Abin da waɗansu malamai suke ba da hanzari a kai kenan, haka suka sassauta hukunci a kansu. Amma in ba haka ba, wallahi hukuncin malamin musulunci kenan gaba ɗaya a kan shi. Allah ya tsare mu. Wa inni da'awtu fi sa'iha wa muddiha bi misli ma da'a Ibrahim li ahli Makkah, muttafaqun alayhi. Wa ana Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, an karbo daga Ali ibn Abi Talib, Allah shi kare da gare shi, yace manzo sallallahu alayhi wa sallam ya ce, al madinatu haramun ma baina ayrin ila sawr, yace birnin Madina ita ma haramtaccen birni ne, ma'ana bai halatta ba ka yaƙi Madina, bai halatta ba ka yi farauta cikin Madina ko ka yanke bishiyar cikin Madina. Ma baina ayrin ila saur, tun daga dutsen ayir a arewa da Madina har ya zuwa dutsen saur kudu da Madina. A dutsen ayir yana kudu da Madina, saur yana arewa da Madina, ɗayan su yana kudu ɗaya na arewa, duwatsu ne guda biyu, wato kenan faɗin wurin kenan ta fuskar kudu da arewa. An gane ku? Domin dutsen Saur yana bayan dutsen Uhud, karamin dutse ne haka, kamar yadda shi kuma dutsen Ayir yake wato ainihin arewacin garin Madina wajen Wadil Aqiq. An gane ku? To wannan ta kudu da arewa kenan. Amma ta gabas da yamma wannan akwai Al-Harra Al-Sharqiyya da Al-Harra Al-Gharbiyya ko Harratul Wabra da kuma Harratul Waqin, waɗanda su ne suka kewaye Madina. To wannan kewayen wurin gaba ɗaya shi ne ake kira hurumin Madina. An gane ku? Wanda shi ma haramun ne a ce za a zubar da jini a cikinsa ko farko ko abin nan da sauransu. To shi ne annabi ya yakance shi. Sannan shi Saur ɗin nan, kamar yadda kuka sani a tarihi akwai kogon dutse a Makka mai suna Saur, wanda annabi ya je ya ɓuya lokacin da zai hijira. Yanzu ma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana, to akwai dutse kuma madina mai suna Thawr. Da haka waɗansu marubuta da suka ga wannan hadisin sai suka fassara kamar Thawr din Makka ba shine na Madina ba, wato suna nufin Thawr din Makka shine kuma na Madina, wanda kuma daban-daban ne, wannan na Makka daban, na Madina daban, duk sunan su ɗaya. An gane ku? Wannan hadisi Imam Muslim ne ya rawaito shi. To malamai sun yi sabani dangane da hurumin Makka da Madina din, da aka ce ba za a zubar da jini a ciki ko a kai farauta ko a kai menene ba. To idan aka samu mutane sun yi ta'addanci sai suka shiga Makka, ya halatta a kai musu farmaki a Makka? Waɗansu malamai suka ce bai halatta a kai musu farmaki a Makka ba, sai dai abin da ya kamata a musguna musu har su fito waje. Ya za a musguna musu? A hana su abinci ko sun je siya, har yunwa ta sa su ce to bari mu je jidda mu sayo, to sai su fito daga hurumin Makka sai a kama su sai a yanke musu hukunci. Waɗansu malamai suka ce a'a, duk waɗanda suka yi ta'addanci kan suka je za su fake da Makka, wannan za a iya bi su a yanke musu hukunci ko a can ne. Dan haka idan mutum ya yi zina yana magidanci za a yanke masa hukuncin a jefe shi ko da cikin garin Makka ne ko Madina. Haka idan mutum ya yi sata ya halatta a yanke masa hannu cikin garin Makka ko Madina, tunda ta'addanci yi. Haka da mutanen Makka ko Madina za su yi tawaye ga wani shugaba idan yana wurin da yake daular musulunci ba Makka ba ce ba Madina ba, kamar lokacin da daular musulunci ta dawo Bagdada, sai su zo su ware kansu su ce mun fita daga cikin daular musulunci, kaga sun zama ƴan tawaye kenan. To ya halatta a je a kai musu hari cikin garin su a dawo da su karkashin gwamnatin musulunci ta gaba ɗaya. An gane ku? To wannan kaɗan kenan daga cikin hukunce-hukuncen da malamai ke faɗa game da wannan. Allah ga sai mu dakata haka, abinda muka faɗa na daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma ko tuntuban harshe Allah shi ya tsoro. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi. A duk tambayoyin da ke hannuna bawa da take da alaka da darasin da muka yi, don haka nake ba da hanzari ga masu su cewa ina bukatan tambaya ne da ta shafi darasin da muka yi, don mu kara fito da abin da kila muka kasa bayani lokacin karatu. Bismillah. To ba ta zama zaukar shi ta nisa. Na'am. Duk wadda ba aikin haji ba ko magana akan abin da muka yi sai ku kyale ta. Na'am. Wannan ya tambaya guda biyu, bambanci tsakanin fidya da hadaya, akwai bambanci? Dan hadaya mutum na yin ta ne lokacin da ya aikin haji na kirani ko tamattu, shine zai hadaya. Ita kuma fidya mutum na yin ta ne sakamakon ya bar wani wajibi daga cikin wajiban aikin haji, ko idan ya aikata ɗaya daga cikin mahzuratul ihram, ababen da aka hana shi yayin da ya haram. Kamar idan ya sa turare kaga zai fidya, dan fidya kamar fansa ce, abinda kai laifi ne, yanzu ka fanshi kanka ne ta hanyar yin fidya, ta hanyar yanka akuya ko azumi guda uku ko ciyar da miskini guda shida kamar da muka bayani. Amma hadaya ko ba laifi ne kai ba, ka fahimta da kyau? Nau'in aikin hajjin da ka ɗauka ne gadar maka yin hadaya shi ne tamattu ko tirani, to shi ne za ka yi hadaya. Ka fahimta da kyau? Maganar cewa shin akwai bambanci tsakanin cewa da annabi ya ce abincin mutum biyu ya ishi mutum hudu, ko abin da na hudu ya ishi takwas, ko kaza, ko wani makamancin haka, shin wannan ya shafi mutanen Madina ne kadai ko ya shafi sauran garuruka? A zahirin hadisi mutanen Madina yake magana akai, a yadda zahirin hadisi ne. An fahimta ko? To amma idan mutanen wani gari ne sai zanto kai karamci ne kai ka bayar ba yau dan za ku koshi ba. Wannan karamcin kuma ba a hana ka ba. Asalan ma ya halaka ma kai ka akwara ka bayar gaba ɗaya, wannan kai isari, wannan babu laifi in kana da imanin da zaka iya isari ka fifita wani akan kanka kan abin da yake bukata ne ta duniya. Yau. Na'am. To wannan zai zo nan gaba, ina jin gobe maganar aikin hajjin a jere, kuma a nan ne za mu karkare kan duka nau'ikan aikin hajjin tsakanin kirani da tamattu'i da ifradi. Farko wanne ya fi falala? Ƙarin bayani kan wannan. Na biyu kuma wanne annabi ya yi? Da akwai waɗanda ke ganin annabi ifradi, akwai wanda suke ganin tamattu'i, akwai wanda suke ganin kaza a kirani. To dukkan waɗannan kuma ruwayoyi sun nuna haka. To amma me ye tatacciyar magana game da wannan? saboda zaka iya karanta hadisin Aisha wanda makaranta baya kan mutun ya fahimci annabi kamar yayi aikin ifradi ba ta mutu iye ba kuma gashi hadisin da cikin Bukhari to me karin bayani game da wannan ina jin dugo ne idan mun zo darasin gobe da jibi insha Allah abin zai fito sarari sannan kuma samun daman jiranta me ya kamata kai a jiranta daga kaza zuwa kaza tunda idan dan muka san su a daidai to kuma fadin sa jiranta wannan baya da wahala sosai na'am ya abin da hadisi yana kenan fil hilli wal haram me yake nufi da al haram din hurumin makka din kenan ai shine al haram din al hillu kuma sauran wuraren da ba makka ba madina ba na'am haka dan su malamai suka ce ya halatta dan su malamai suka ce dole a yi ɗaya daga cikin biyu in ba haka ba kisa zai yawa tunda an sanya kisasi ne dan ya zama rayuwa da kuma kisasi haya amma zahirin zance ne in suka yafi shi kenan na bangane ba tambayar ka sosai
misali an ce ba a halar da yanka
yanka ne?
Wasu turo kamar da yanka
aha kamar itafi
to amma kamar yadda maka suke a da kuma yadda suke a akwai gini da yawa ya ake waɗannan ba a ke tsanan ba a waɗannan abubuwa
eto amma kana nufin cewa duk ginin da aka yi dole sai dai aka ture wata itace aka yi shi ai ka san tahara ce maka ba su da itacen ma amma inda za su fito din shi ne ake magana amma maka idan ta ga itacen ma tahara ce daga duwatsu duk yawancin gidajen su akan duwatsu suke kaga wannan ko da hanya sai a rasa yadda za a yi sai a zo a huda cikin dutse a wuce ka fahimta ai na'am a wannan kuma ai daban tunda wannan kuma hadisin su daban idan dukkan dangin abin da yake halitta ne na ruwa ta yadda baya iya rayuwa a waje wannan ya halitta ce da nassan hadisin annabi na'am wa alaikum salam dan kaga yana da ai akwai nan hadisin annabi ya haranta dukan zin mikhlab min at-tayr mikhlab abinda yake da wato farke kuma yake farauta da shi an haramta cin sa bismillah tambayar ka ne tambayar ka da a gonan ganin ciyawar ta fito ba mutanen maka ba sa noma ma gaba daya saboda babu gonaki a maka tambayar su tana da muhimmanci yana nufin kai ka riga ka shuka abin amfanin gonan ka sai ya kasance ciyawa ta fito na'am wannan ai baya cikin ikonka kuma ba kai kadai ne ka kashe shi ba wato irin waɗanda ake kashe su cikin taro da yawa kamar lokacin an je jifa ko wajen dawafi ranar abin nan ranar sallah kaga wannan baka kama wani mutum ɗaya ka ce shi ya kashe su to irin wannan diyyarsa da za a biya gwamnati ya kamata ta biya ta hanyar baitul mali, in akwai gwamnatin musulunci ta duniya gaba ɗaya ita za ta biya ahalin waɗancan don ta rage musu a takaicin rashin dan uwansu.
Ɗayan ta yi magana ne kan wani tsaye ta kan su soyi, ɗaya kuma mace magana kan ta yi magana kan wani tsaye da dangaci, wai wata ba su wani dama a kan cewa su biya biya ba ko kuma su yi wani abin da yake na ta kyau su. Wai sai dai kawai a haɗa da wata aya da su sosu mai da a katar na alimin fiye an nan na sabon yanzu. Kuma nan mai nufin a wani wuraren wurin.
Wannan kuskuren fahimta ne. Ubangiji ta Allah na magana akan wanda ya kisa na ganganci ga sakamakonsa a wajensa, amman ya kasu mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban 'azima. Kisa na ganganci shine duk wanda ya kashe mu'mini da ganganci, Allah ce fajza'uhu jahannamu khalidan fiha zuwa ƙarshen aya. Ita kuma ayar cikin suratul baqara tana magana akan qisasi, kutiba alaykumul qisasu bil qatla al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. تافد هكون سن زائما في الدنيا تند دك متمن دعاك كشي شي حكي بين يرى تهيد وان دي كسا أكو بانجل ان دي سافو بانجيزي كا كشي مسا باوا دي سيها لسيش دي كسا أكو بانجل ان دي سافو ينقو وان دي كشي لو كسن دعاك يكساتي كو أكا كالأفديا دك وان نكاقا ياسا في ملري ينقو وان دعاك كشي to kuma wannan tsakaninka da ubangiji kuma kai ne. To mutum idan Allah ya ga dama ya yafe masa, in ya ga dama ya kama shi da zunubi ranar tashin kiyama, tunda ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yashaa, wannan shine hukunci. Amma mutum ya ce a wai idan mutum ya kisa na ganganci shine dole sai dai aka kashe shi ba maganar fidiya, to ya zai da wannan ayar kuma ko fiya da umin akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan, ya hada ayoyin Qur'ani fada kenan ta hanyar gurguwar fahimtar sa shi. Domin wata aya ta ce kaza, wata aya ta ce baka zaki ne, shi a fahimtar sa wannan aya ta ce ba fidiya, to kuma wannan ta ce akwai, ba sun yi fada da juna ba. Kaga wannan mugunyar fahimtar su ce ta gadar da fada tsakanin ayoyi, inda yana da gyararren fahimta da ba fada tsakanin ayoyi, dan ko wace abin da suke magana akai da ban, wannan tana magana hukuncin duniya, wannan tana magana hukuncin lahira. Amma wa katabna alaihim fiha annan nasu bin nasu, muka bishi da wannan aya ba yanda zai je ta ko ya kashe ko da sai mun kashe shi don ba nafsu bane ba. Muka ce za mu mu'amalance shi yadda ke mu'amalantar mu, ya dauki Qur'ani gangariyansa ba ruwan shi da hadisi ya aike da shi, to duk wanda ya kashe ya fesa shelter ya kashe sauro ko ya kashe kuda shi ma sai mu kashe, dan ya ce annan nafsa bin nafs, bai kashe ne shi ma kashe, to ran kuda kuma ko ne shi ma. To kaga wannan gurgo fahimtar shi, dole sai an koma karkashin hadisi sai a gane nafs din da ake rufewa ko wata nafsa, domin inda za ka kashe kafiri ma ba za ka kashe ka ba, dan saboda hadisin annabi Allah ya kutsala muslimu bi kafir, dan musulmi ya kashe kafiri ba a cewa a yi kisan shi, sai dai biya biya, amma a ce a kashe musulmin ba zai yiwu ba, dan darajar su ba ɗaya ba wajen Allah, ko da ganganci ne kuwa. To ya za ka yi da wakatauna alaihim fiha annan nafsa bin nafs, ashe ba a gaggawar ɗaukar hukunci sai mutum ya koma zuwa ga hadisai dan ya waye sosai da sosai. Amma a ayyo dai kan na gama da ku da yawa, wato ku kun fito ku yi tambaya akan alwala, mai magana akan aikin haji kuna tambaya akan alwala, na zo magariba na samarka an karshe ya samu bace saki mata ta saki uku, ya zai da ita yayi wane ne duk sulifa nan gurin, ya zai da lam'a cikin alwala wace ce haba, ai ya kamata kokolomu ta ci gaba da yawa sosai, ba ta ne waɗannan ba laifi ba, amma kowanne darasin su idan zo sai a yi yanzu tambaya biyu ce kawai. Fadi tambayar ka, hankalinka ba zai kwanta ba, in ba mu ansa ba. Na'am.
Eh. Zahiri na
fahimta.
To. Mu hoto ne na wata ƙasa na duniya. Wanda suke fada da musulunci. Zahiri. Ina an sa ne saboda turare, ina ta kusa ina sa. Wani wanda ya gani da ruwan sa ba ya cikin
kunji bayanin sa, yana ganin wannan abin ya tuhumce shi da ababai guda biyu, abu na farko cross ne, abu na biyu kuma hoto ne na wata lalanniyar kasa, to yanzu abu na farko da zamu dauka shine yanzu akwai wanda bayar da shi yake da tabbas na cewa wannan alama ce daga cikin alamomi na cross, alamomin cross din nan sanannu ne ko da kala nawa ne sanannu ne a duniya. A cikin alamomi na cross wannan ɗaya baya ciki, kaga wannan mun kaura ita ya rage na hoton ƙasa. Shi hoto kuma da ake magana a kansa cikin shari'a shine duk hoton abu mai rai, shine wanda yake haramu. Hoton kifi, hoton dan adam, hoton jaki, sa dukkan wani abu mai rai. Amma duk abu mara rai kamar bishiya, kamar ruwa, kamar duwatsu, duk wadannan baya cikin haramu. Wanda wannan baya cikin abu mai rai, abu ɗaya ne kawai zan baka dama, kai baka faɗe shi ba, ni yanzu zan baka shi kyauta. Zan baka shi kyauta, alama ce ta tutar Amurka. To tunda kuma alama ce ta tutar wata ƙasa, ɗaukaka tutar yana zama kamar ɗaukaka darajar wannan ƙasar. Ba haka bane yake nufi, tunda duk inda aka sanya tuta ko ta ƙasa ko ta abin nan, alamar ta yi sama, wato wani ramzi ne da ake bayarwa na cewa ɗaukaka. In kuma ta yi ƙasa fa ta faɗi kenan. To tunda a yaren da ake mu'amala da shi a duniya ce ɗaga tuta na nuna ɗaukaka wannan ƙasa, to kenan bai kamata mu ɗaga tutar wata ƙasa ba. Wannan na baka shine kyauta. Saboda gaskiya in za mu samu turare mu samu wanda babu tutar Amerika ji zai fi kyau. Amma yanzu wannan da muka kawo shi babu wanda zai ce mun aikata wani katon haramun cikin masallaci da zai sa sunna ta rushe ko wani abu, sai dai mafi kyau fitar da shi. An gane wannan da kyau? Mai tambayar da take nan gurin kwanaki ya tambaya, na ba shi ansa, yanzu ya sake tambaya, zan ba shi ansa ta ƙarshe gaba da wannan. Yana maganar ya saki matarsa saki uku, amma a da'awarsa saki biyu ne ya yadda cewa ya dace da sunna, akwai sakin da bai dace da sunna ba daga ciki. Kamar ya sake ta tana cikin haila na uku kenan, yana ganin kamar saki ba tana cikin haila kamar bai yi ba. Har ya kawo hadisin Abdullahi da Umar. To mai hadisin Abdullahi da Umar ya ce, hadisin Abdullahi da Umar ne saki matarsa tana cikin haila. Sai Umar ya zo ke faɗa annabi, Abdullahi ya saki matarsa tana cikin haila, sai annabi ce je ka umarce shi ya mayar da ita har sai ta yi tsarki, ta sake haila, ta sake yin tsarki, sannan in ya ga dama ya rike, in ya ga dama ya saki. To me wannan hadisi ke nunawa? Sakin ya yi ko bai yi ba? Saboda me kuka ce ya yi? Annabi ya ce a mayar, ba a cewa ko mayar inda bai yi ba. Annabi ya ce murhu fal yuraji'iha wal muraja'atu la takunu illa ba'da talaq, fal yuraji'iha umarce shi mayar da ita. Ya nuna sakin ya yi, don haka duk abin da zaka fake da shi dai kan dole ka bari hatta tanki a zaujan gairaka, ba yadda ka iya je ka auri wani idan ya sake ta shikenan, daga baya kai ka aura. Shi yasa ba a gaggawar saki uku din, sai ka duba ka hanga komai ya kare maka. Shi saki ita ce dabara ta karshe wajen ma'aurata. Amma in kana da abin da zaka yi gyara, kamata kai gyara. Ka bi wannan hanya ta kiyar ruwa, duk wanda ya bi matakan da shari'a ta tsara har ya saki guda uku, to zaka samu ya wadatu da matar kuma ba ta sake damun sa a zuciya. Amma duk wanda ya gaggawa abinda bai kai ba ya kawo, ya zo ya yi saki ɗaya biyu har ya kai uku, to sai Allah ya jarrabce shi da ita, don shi ma ya riga ya saba dokar Allah. An gane ku? Tambaya ta ƙarshe shine mutumin da yake magana akan tufafi da ya kamata a sa.
Malaman sun kafa shi zuwa kan wannan magana. Duk wani musamman su na Al-Ilmi Musayyib, Imam Zuhri, duk sun tafi. Duk malam ya ce jumhurul ulama sun tafi akan shi kan bai mutum da an yi shi bid'a. Kuma man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minkum huwa radd. Ba ba su tsaya kan cewa tun da bai yi ba ya taɓa zama a gini ko shika a gini. A gini sun zai shaka shi. Sannan wa'inta mazhabi guda hudu, Imam Malik da sauran su kuma sun tura kan cikin tayi. Amma wa'innan mutumin malaman wanda yake sama da Imam Malik sun tafi akan wannan shi kan bayuwa. Kuma su kawo wannan hadisi su ne kuma suka yi bayanin wa'innan ba suka yi dogon shi. A nan gaskiya malam ni kina ga musulunci shi kan nan bai akuwa.
To gaja gwa dai. Man Daud. Sakin nan yayi.
ko gani wannan kama wanda kai bijimin malamai duk ba zai kai ka gaci ba. Wato kullum abin da ake nunawa jamharatul qaul la taktadir rujuhan, kasancewar wannan zancen mafiya yawa suka faɗa, wannan kuma kaɗan ne suka faɗa, baya nuna mafiya yawan dole sun fi wannan, sai wa fi ƙarfin dalili. Shi yasa daga koma zadul ma'ad biyadi khairul ibad na ibn al-qayyim yayi bayani mai kyau akan wannan mas'ala. Amma maganar waɗanda suke cewa wannan suke uku bai yi ba bid'a ne, ba wai suna nufin wanda ya suke cikin wancan ba, abinda suke nufi wanda ya suke ta suke uku lokaci guda. Shi ne aka samu sai Ibn Hazm suka ce wannan bid'a ne, wa kullu bid'atin darara, kwata-kwata ma bai yi ba. Inda ka koma zadul ma'ad an tsaya hankali yawwa, to an ce saboda adali sai dai mu kyale abin a haka. Amma iyakacin abinda bincike na ya kai ni gare shi wannan suke ya tabbata, saboda ba a yin muraja'a sai bayan saki ya tabbata. Annabi ce murhu falyuraji'a, umarce shi ya dawo da ita, wannan yanzu da suke yayi da yan ba haka ba, zai kawo ta koma ya sakin bai yi ba. Amma tunda yace umarce shi ya dawo da ita, bai ke baje ka koma da ita gida, wato kenan miji shine ma yake da ikon ya ce ta dawo, kamar da yake shi da ikon mai saki, domin shine allazi bi yadihi uqdatun nikah, kullawa da warwarewa a hannun saki, ya warware Annabi ce aje ya dawo da ita. Wa sallallahu wa sallama baraka lana nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
فكير الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا
صدق الله. Muna gode wa Allah da ya ba malam damar isowa cikin wannan taro mai albarka. Suka gayyaci manyan baki waɗanda ba zan iya lissafa su ba domin lokaci, su ma suka samu damar halartowa. Don haka muna gode wa Allah da ya mana wannan haɗaɗɗiyar rahama a wannan safiya mai albarka. Don haka ba tare da na ja lokaci ba, zan roƙi shugaban wannan taro, wato misalin ainihin, ya gabato domin ya mana jawabin bude wannan taro mai albarka. Kamar yadda na faɗa, sun yi hikima suka zaɓo babban malaminmu, ubanmu, kuma ɗaya daga cikin manyan dattijai domin ya zama shi ne zai shugabanci wannan taro. Zan gayyato Sheikh Na'ibi Suleiman Wali domin ya mana jawabin shugaba na maraba da kuma bude wannan taro mai albarka. Akramakallahu, bismillah.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن قوى مسلمين إني مكوسة المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باوان جوابي يكمات نيبا سيدي كل أنون فرنسكينا قري 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 دا وطنن ما يباين الله ما سيكيشن الديني لكيشن رأيوة suka hangi ya kamata a shirya wata muhadara irin wannan, kuma a gayyato wanda suka dace da ake cewa a ba wa sarkin baka wato kayan harbi a miƙa musu, to sarakunan baka guda biyu ga sunan za su gaya mana menene Kosovo, menene America, menene kaza kaza, za mu saurare su. Wato a cikin irin hikimomin jama'a ana cewa masoyin masoyinka masoyinka ne, haka maƙiyin maƙiyinka shi ma masoyinka ne, masoyin maƙiyinka shi kuma maƙiyinka ne, maƙiyin masoyinka shi ma maƙiyinka ne. To amma game da wannan lamari na Kosovo da wane ne, da America da wane ne, to sai mu ga wani ɗaurin gurmai ne wanda za mu buƙaci manya-manyan malaman nan, Malam Jafaru da Malam Salisu, su warware mana wani ɗaurin gurmai. Yaya aka yi maƙiyi yau kuma bai zo masoyi, masoyi bai zo maƙiyi ba? To da irin wannan gabatarwa ne nake musu maraba, kuma nake fata za mu ci gaba da ba za mu ɓata lokaci ba, tunda alhamdulillahi an cika da yawa a wannan wurin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Kware da gaske da wannan fitaccen jawabi mai ba da fa'ida kware da gaske. Yanzu ne za mu ji cewa su waye masoyan masoyanmu, kuma su waye maƙiyan maƙiyanmu. Yanda za mu yi mu gane wannan, muna buƙatar da shi malam ɗin ya warware. Amma tunda yake akwai ɗansa a zaune, Malam Ja'far Mahmud, shi ne zai warware mana wannan al'amari tare da bayyana mana su waye waɗannan maƙiyan maƙiyanmu, kuma su waye masoyan masoyanmu, su waye maƙiyan masoyanmu, su waye kuma masoyan maƙiyanmu. Kamar yadda malam ya ba da su a dunkule, muna fata Allah ya saka da alkhairi. Rikicin Kosovo dai kamar yadda kowa ya sani rikici ne mai rudani a dunkule, amma ga masu fikira da hankali da tunani rikici ne bayyananne, amma sai wanda Allah ya ba fahimtar hakan. Don haka muna godiya ga Allah da aka zabo Malam Ja'far Mahmud ya fara gabatar da wannan muhadara akan al'amarin da yake faruwa a Kosovo
wai shin musulunci meye mahangarsa a cikin wannan taro din? Malam Jafar zai fara mana jawabi. Akramakallahu bismillah. Da haka ina roƙon mu gaba ɗaya don Allah, idan malam ya awa ɗaya da rabi ya tsaya, ko kuma mu muka tsaya da shi, da Allah kada a ce ya ci gaba ya ci gaba, a jira wata rana kuma sai ya dora. Abu ka'ida da Allah.
Samil alim min ash-shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واكتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Bayan haka manyan malamanmu kamar su Sheikh Na'ibi Sulaiman Wali, shugaban cibiya ta harsashin musulunci, Sheikh Malam Abdul Wahab wanda yake wa laqabi imamu ahli sunna wal jama'a, sauran yan uwa Malam Salif Shehu, Malam Aliyu Dawud da sauran manyan malamanmu waɗanda kila ban samu na hango su ba, ƴan uwana ɗalibai, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina farin cikin saduwa da mu a wannan safiya ta 23 ga watan Al-Muharram, watan farko a jerin watanni na kalandar addinin musulunci a wannan shekara ta 1420 bayan hijirar manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci ko safiya ta 9 ga watan 5 shekara ta 1999. Ya kamata tun farko in kare kaina da kaina kafin in buƙaci lauyan da zai tashi ya kare ni. Ina jin ko da na shiga takara ta in zama sarkin baka a wannan safiya ba zan iya ba, aka mukallau. Amma ina kyautata da zato da fatan alkhairi ga cewa dan uwana Malam Salif Shehu, ina kyautata san leke-lekensa za su tsara nawa a wannan fage da aka dora mana nauyin magana a kai. Saboda haka na yafe, aka mukallau, kai ne sarkin baka. Magana akan abin da yake faruwa a Kosovo wani abu ne da babu wata kafar watsa labarai wadda ake saurare kamar rediyo, ko wadda ake saurare da ganin hoto kamar talabijin, ko a bar karantawa kamar majalla ko jarida, fati sai ka samu wani fili mai yawan gaske a labarai da za a yi an taɓo irin abin da yake faruwa a Jamhuriyar Yugoslavia, ko in ce a Kosovo. Kusan an shiga mako na 7 kenan sojojin ƙawance na NATO ƙarƙashin shugabancin Amurka suna ta lugudan wuta ba ƙaƙƙaftawa a wancan yanki, yayin da Sabiyawa maƙiya Allah su kuma suke ci gaba da kashewa da ɗaurewa da azabtarwa da korar al'ummar Albaniyawa waɗanda asalinsu musulmi ne har zuwa yau ko musulmi ne, daga gidajensu da garurrukansu da ƙauyukansu. Abu na farko da nake so in sanar da mu, farko asalin shi yankin Kosovo, kafin magana akan su wane ne Albaniyawa, yankin Kosovo asalin sunansa a wurin al'ummar musulmi Kosoba, da yawa ba'un fataha a maimakon Kosobo, domin Kosobo a yaren Sabiyawa suna nufin danganta wannan yanki zuwa gare su cewa nasu ne, amma Kosoba wanda shine asalin sunan wajen dangantaka ne zuwa ga kabilar su Albaniyawa. Kamar yadda babban mufti na wannan yanki na Kosoba ya bayani a cikin mujallar Albayan ta cikin watan Zulqa'ida wannan wanda ya gabata, yankin Kosoba wani bangare ne da ke karkashin gwamnatin Sabiyawa ta Yugoslavia a can Turai ta gabas a yankin Balkan. Wannan yanki na Kosoba yanki ne mai albarkatun ƙasa ƙwarai da gaske, kamar su zinariya, azurfa, tagulla da sauran duwatsu masu albarka. Yanki ne wanda yake da ruwaye da kuma dazuka masu yawan gaske, har ana kirga wurin ɗaya daga cikin yankin da yake da arzikin katako a duniya. Yanki ne mai duwatsu da ruwaye da dazuka, ga kuma ƙasar noma mai albarkan gaske. Ana ƙaddara arzikin da ke wannan yankin, inda za a fito da shi a amfana da shi arzikin zinari da tagulla da azurfa da waɗansu duwatsu masu albarka, zai iya gamsar da al'ummar yawan al'ummar da sun kai miliyan 18. Kowa ya wadatu a rayuwa irin ta yau da tsadarta da dukkan irin abin da ke cikinta. Kabilan Albaniyawa su ne farkon kabilar da suka fara zama a wannan yanki a tarihin duniya gaba ɗaya. Sun zaɓi su zauna a wannan yanki ba don komai ba, sai don suna son ƴanci. Tun ma lokacin mulki na kama karya irin da sarakuna, wanda kowace kabila mai yawa za ta kafa masarautarta ta mayar da sauran ƙananan kabilu su zame mata bayi. Tun wannan lokaci Albaniyawa suke zaune a wannan yanki na Kosoba. Kasancewar dajin Allah ne ba kowa a ciki, suka zaɓi su zauna don su rayu suna masu ƴanci ba tare da sun ƙasƙantar da kansu ƙarƙashin wani tsari daga cikin tsarin gwamnatoci ko sarakuna ba. Baya ga haka, su waɗannan ƙabila ta Albaniyawa da can ba musulmi bane ba, daga baya addinin musulunci ya je musu sakamakon aikawa da masu wa'azi da daular Usmaniya take yi zuwa ga sasanni daban-daban na duniya. Ko da yake shi wannan yanki gaba ɗaya yankin Turai ta gabas, tun ma kafin mu zo batun Albaniyawa, yanki ne da musulunci ya je tun lokacin Halifa na Ibn al-Abbas al-Muqtadir billah, wanda ya mulki daga shekara ta 295 zuwa shekara ta 320 bayan hijira. A lokacin ya tura da rinduna ta farko da ta kunshi malamai don kira zuwa ga addinin musulunci zuwa ga yankin Turai ta gabas. Wannan rinduna ta bar herkwatan musulunci da ke Baghdad a ranar 11 ga watan Safar a shekara ta 309 kacal bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun kai ɗauki suka yaɗa musulunci a wurin da Bulgaria take a yau. To amma musulunci bai samu shiga wajen yankin Kosoba ko babban birnin Belgrade na Sabiyawa ba sai a shekara ta 852 bayan hijira. Tarihi ya nuna an taɓa buɗe garin Belgrade an ci su da yaƙi ƙarƙashin rundunar musulmi a lokacin daular Usmaniya. Amma yankin da su Albaniyawa suke zaune, yankin Kosoba da wurin da ke makwabtaka da shi, wato addinin musulunci ya je wurin tun shekara 537 da suka wuce baya, kamar yadda na faɗa lokacin daular Uthmaniya wadda ta faro salsalarta tun daga yaƙi da gwagwarmaya da ɗauki ba daɗin da babban mujahidin nan na musulunci ya yi, wato Salahuddin Al-Ayyubi. Su Albaniyawa da suka karɓi musulunci da gaske suka karɓe shi. Za ka ji a yaren Turkawa tun da daular Uthmaniya kusan ataki yarkwatar ta take, suna kiran Albaniyawa da suna Al-Arnaut, a maimakon su ce Al-Alban kamar yadda Larabawa ke kiransu. Su sai ce musu Al-Arnaut. Alal haƙiƙa sun bayar da gudunmawa mai yawan gaske wajen yaɗa musulunci a wannan sashi na a yankin Balkan, ko in ce Turai ta gabas bisa ba amma. Akwai wani babban gwamna da aka taɓa yi a ƙasar Misra, Muhammad Ali Basha. Ga duk wanda ya karanta tarihin gwamnoni na daular Usmaniya zai ji cara da zakaran Muhammad Ali Basha ya yi. To wannan mutum ɗan ƙabilar Albaniyawa ne. Haka Albaniyawa suka ci gaba da rayuwa ƙarƙashin daular Uthmaniya, kuma aka mayar da wannan yaki nasu a matsayin wata masarauta daga cikin masarautun da ke ƙarƙashin Ad-Dawlatul Islamiyya Al-Uthmaniyya, daular musulunci ta Uthmaniyya, har ya zuwa lokacin da Turawa suka yi kulle-kulle da makirci wajen ƙoƙarin ziga sauran ƙabilun da ba Turkawa ba, musamman ƙabilu daban-daban da suke ƙarƙashin inuwar Uthmaniyya, kan cewa ya kamata su nemi yancin kansu, su nemi cin gashin kansu, su fita daga ƙarƙashin daular da suke ganin Turkawa ne suka yi kane-kane a ciki. Sakamakon irin wannan zuga da Turawa suka rinƙa yiwa sauran ƙabilu musulmai, cewa Turkawa sun danne su, suna musu mulkin mallaka, dan me za su tsaya ba sa iya zartar da duk wani abu da ya shafe su, har sai an ba su doka daga daular Turkawa, aka rinƙa samu yau wancan daula ta balle ta ce ta ci gashin kanta, yau wancan yanki ya balle ya ce ya ci gashin kansa. A irin wannan lokaci ne Albaniyawa su ma suka bi sahun sauran ƙabilu da suka rinƙa ballewa daga ƙarƙashin daula ta Uthmaniyya, suka balle kansu don neman cin gashin kansu. Yayin da suka rinƙa ɓaɓɓallewa wannan daula ta fice, wannan daula ta fice, a lokacin nan kuma hamla salibiya, wato sojojin ƙawance na kiristan duniya kuma suka dirka ko yau su kama wannan daular da ta balle, su murƙushe ta, su tita da yaƙi, su mayar da ita tasu, yau su kama wancan su murƙushe, yau su kama wancan su murƙushe, har ya zuwa lokacin da aka yiwa daular tatas a sarkinta ko halifanta na ƙarshe Sultan Abdulhamid, kamar yadda masu karatun tarihi sun san wannan. Kamar yadda na faɗa, sojojin ƙawance na 'yan mushan sun ci gaba da haɗiɗiye daulolin da ke ƙarƙashin musulunci. A irin wannan lokacin ne ita ma kusurba aka haɗiɗiye ta zanto ɗaya daga cikin ƙarƙashinsu. To tarihin wannan yanki na kusurba, su ƙabilan Albaniyawa a wajen su suka fara zama, kuma su suka fi kowace ƙabila yawa. Duk ƙabila da ta zo daga baya samunsu ta yi a wajen ko ba ta kai su yawa ba. Ƙididdiga ta nuna yawansu a wannan yanki ya kai 95 cikin 100 na mazauna wannan yanki. Sauran kashi 5 shi ne aka bar wa Girkawa da kuma mutanen Sabiyawa, waɗanda 'yan tirani ne zuwa suka yi. Sannan kuma ba su ne 'yan asalin yankin ba, kuma gashi ba su da yawa, tsiraru ne su. To ganin albarkar da ke wurin ta kayan noma da sauran albarkatu, wannan ta sa Sabiyawa suka faɗaɗa kwaɗayinsu na ƙoƙarin mallake wannan yanki don su amfani.